لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك إبواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة بلساك سادوا وأن مسلاتي بيتارن البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكينا قدقاء وأن يمتشي نجوماء من البركة a wannan gari na Kano a wannan yammaci mai albarka na Juma'a yau 19 ga watan Juma'a al-Ula hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 wanda kuma yazo daidai da 17 ga watan 2 miladiya ta 2017 a wannan majalisi na mako mako na tafsirin alqur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul baqara kuma wannan shine majalisi na 100 daidai mun tsaya akan fadar Allah subhanahu wa ta'ala wala nabdu wannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshir as-sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika 'alayhim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun mun yi magana akan ayar farko wacce Allah subhanahu wa ta'ala yake fada mana cewa tabbaci haqiqa sai Allah ya jarrabe mu yana magana da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sauran mu'minai na kowane lokaci da kuma kowane guri Allah subhanahu wata'ala ba zai kale su haka ba sai ya jarrabe su da wani abu na tsoro ya jarrabe su da wani abu na yunwa shay'in min al-khawfi wal-du'i wa naqsin min al-amwali da tawayar wani abu na dukiya wal-anfusi da rayuka was-samarat da kayan amfanin gona Allah ya ce wa bashshir as-sabirin amma kai al-bishr kayi albishir ga masu haƙuri kayi wa masu haƙuri albishir sannan Allah ya sifanta su wane masu haƙuri alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un su ne waɗanda idan wata musiba ta same su qalu sukan ce inna lillahi lalle mu ga Allah muke mu na Allah ne mu mallakar ubangiji ne subhanahu wata'ala a ƙarƙashin sa muke shi yake jujjuya al'amarin mu yadda ya ga dama babu wani abu namu na kanmu da muke da iko a kansa sai abinda Allah subhanahu wata'ala ya yi da mu haka idan Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe mu da wani abu to daman shi ne mamallakin mu shi ne ubangijin mu kuma duk yadda ya yi da mu ba zai gushe ba shi ne arhamur rahimi shi ne ya fi kowa tausayi ya fi kowa tausayin halittarsa da bayinsa saboda haka ba mu da abinda za mu nuna na kin amincewa ko kin yadda da abinda Ubangiji subhanahu wata'ala ya zaba mana saboda haka yana daga cikin kamala ta ubudiyar bawa wato bawa ya zama cikakken bawa ga Allah subhanahu wata'ala na hakika ya yadda da cewa duk abinda ya same shi mai dadi da mara dadi wannan daga Allah subhanahu wata'ala yake kuma duk abinda ya same shi mai kyau ko mara kyau akwai hikimar Ubangiji subhanahu wata'ala a ƙarƙashin wannan babu wani abu da Allah subhanahu wata'ala yake gudanarwa cikin halittarsa cikin bayinsa waɗanda wanda babu hikima a ciki to bawa ya yadda da wannan wannan shi zai sanya masa yarda da nutsuwa da kwanciyar hankali shi zai sa shi ya gode wa Ubangiji subhanahu wataala akan abin da ya samu na ni'ima kuma ya hakuri kan abin da ya faru gare shi mara dadi saboda haka bayi sukan ce wato bayi masu hakuri sukan ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi mu ga Allah muke mana halitta sane mallaka sane bayin sane shi yake yadda ya ga dama da mu wa inna ilaihi raji'un kuma zuwa gare shi muke komawa saboda haka shine karshe dai za mu koma wajen sa shine zai mana sakayya akan ayyukan mu duka abinda za mu aikata shi zai mana sakayya don haka idan muka yi hakuri muka jure bisa abinda ya same mu Ubangiji subhanahu wataala ya ba mu ladan mu cikakke irin ladan da yake bawa masu hakuri innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab Ubangiji ya cika mana ladan mu ba tare da lissafi ba yayin da kuma muka yi raki muka nuna fushin mu a bisa ga abinda Allah subhanahu wataala ya kaddara mana to nan zai zama wannan fushin da rake shine sakamakon mu sannan wannan kuma zai zama da asara ce babba ga bawa saboda ka bawa dai zuwa ga Allah zai koma ko yayi hakuri ko bai yi hakuri ba karshen dai makomarsa gaba ɗaya zuwa ga Allah take Allah subhanahu wataala ya ce to wala ita ce maganar waɗanda wato waɗanda wani abu ya same su na musiba sukan kudirce wannan a zuciyarsu ba wai kawai su faɗa da baki ba domin faɗar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar sauran addu'o'i ne ko sauran wato kalmomi ne na tasbihi da muke faɗa ana buƙatar ya kasance abinda bakinka yake furtawa ya samo tushe ne daga zuciyarka ba ya zama na bakinka kawai yana furtawa ba kamar abinda kawai ka saba ji ana faɗa a al'adance ka saba ji a al'ada idan mutum ya samu kawai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma a can zuciyar baka ma hararo ma'anar ba baka hango ta ba baka gane ma me wannan kalmomin suke nunawa ba saboda haka wani ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma sai ka ga yana yin tasarrufi irin na wanda ba su ba masu hakurin ba ka faɗi wannan kalma ya kamata kuma a ga cewa alamar mai hakurin ta bayyana tare da kai sai ko mutum ya shiga raki ko mutum ya shiga ihu yana dukan kirjinsa ko yana marin fuskarsa kaga ashe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba bai fahimci ma me ya faɗa ba dan da ya fahimci me ya faɗa to da zai fahimci cewa wannan magana ce ta masu hakuri wa bashir as-sabirin alladhina idha asabatuhum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga ashe ya kamata da ya faɗe ta to a ga alamun hakuri da juriya tare da shi to idan aka ga aka san haka to alamar ma bai fahimci me ya faɗa ba to wannan sautari zaka ga haka tare da mata wacce ta faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma sai ta fashi da i ta kama marin kanta a yi ta kuma wata lashinta ana tausarta amma ina ga tana sama tana tuma kuma ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga ba maganar hakuri kuma anan saboda haka ana san ka faɗi wannan magana tare da fadinciyar ma'anar da ka faɗa saboda haka maganar ta zama ta samo asali ne daga zuciya saboda haka alqawlu anan ana nufin alqawlu almutabiqu lil'i'tiqad maganar da ta yi daidai da abin da yake zuciyarka ita maganar da zaka furta da harshe da zama da kawai tafin take yi na abin da yake cikin ranka ba ya kasance kawai fatar bakinka tana faɗar abin da ba baka fahimci me kake faɗa ba Allah ce ulaika waɗanda suke da irin wannan sifa ta haƙuri kamar yadda aka yi bayaninta alaihim salawatu min rabbihim suna da wani yabo da jinjina daga Ubangijinsu wai yabo bayan yabo da Ubangijinsu zai tai musu cikin dandazon mala'iku Allah subhanahu wataala ya yaba musu wannan kuma yaban shine daukakar matsayin su yayin da Allah subhanahu wataala aka ce ya yaba wa bawansa a cikin mala'iku ma'ana ya kara wa bawansa matsayi wanda yake madaukaki na gaske to wannan salawatu shine abin da yake nufi sana yana nufin sana wato yana nufin yabo akwai wadanda suka fassara salawat da rahama to Ibn al-Qayyim a cikin littafin Sabadayul Fawaid yayi raddi ga waɗanda suka fassara salawat da rahama ce ya za a fassara salawat da rahama bayan Ubangiji ya hada su guri guda ya bambance tsakanin su yace ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma to zai zama kinan Ubangiji yace waɗannan suna da rahama daga Ubangiji su da rahama kaga ya zama akwai gwaranci saboda ka hada su guri guda yana nuna cewa salawatu din ba shine rahama din ba sannan kuma ita rahama wani abu ne da kowane bawa ana iya roƙa masa rahama haka yace wa da rahimahullah wa da almarhum insha Allah kana ai faɗar sa ga kowanne bawa amma salati malamai ai sun yi magana cewa ita shi salati din nan haƙi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam shi da Allah ya sa su kadai shi yasa wasu malamai suka ce ba a kebance wani muayyani a kebance shi kadai ai masa salati ba annabi ba kace ba a kebance muayyani ai masa salati ba annabi ba yasa ko salati ga Allah yi da matar annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ga ya zo ne a cikin siyakin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam su ma kuma in aka kebance ɗaya daga cikin su to so ake kai masa taraddi ba kai salati ba in kace aliyun sai kace radiyallahu anhu ba alaihi salam ba in kace fatima sai kace radiyallahu anha ba alaiha salam ba in ka hado annabi sallallahu alaihi wasallam da ambatan tare da ita ko tare da sauran alim baiti to anan ne salatin zai zo har kuma ya shafi ma sahabbai to kaga ashe salati daban rahama daban ita rahama ai kaga kowa da kowa ake rokawa to wannan ma yana nuna maka akwai bambanci tsakanin kalmar salati da kalmar rahama sannan kuma ita rahama ta yalwaci dukkan bayin Allah subhanahu wataala wa rahmati wasi'at kulli shay haka dukkan bayin ubangiji subhanahu wataala za su samu wannan dukkan halittun Allah suna iya samun rahama amma salati wanda ya takaita ga wasu keɓantattun bayinsa to waɗannan fuskoki guda uku su suke nuna maka cewa salati daban rahama daban Allah ya ce ulaika alaihim salawatun wato akwai yabo ba ɗaya ba ba biyu ba da ubangiji zai yi musu da jinjina da girmama sha'aninsu sannan wa rahma aka kawo ta na kira wa rahmatun wanda yake nuna at-takir ana lit-ta'zim ne dan nuna girman rahmar wato suna da rahma wa rahmatun azima wace da wata rahma mai girma Sa'id ibn Jubair yake cewa rahama anan ana nufin za su samu aminci wato za su samu tsira daga azabar Allah subhanahu wataala ubangiji subhanahu wataala zai tsirar da su daga azabarsa yana daga cikin rahamarsa da ya yi musu shine ya ba su dakatar ya ba su dace har suka yi haƙuri akan abin da ya same su domin su samu cikakken lada wanda yana daga cikin rahamar da ya yi musu cewa ulaika humul muhtadun waɗannan su ne shiryayyu wato waɗannan su ne suka san gaskiya suka san cewa su daga Allah suke halittarsa ce bayansa ne suka san cewa ga Allah subhanahu wataala suke komawa kuma suka yi aiki da wannan abin da suka sani shine suka yi haƙuri dan Allah subhanahu wataala to kaga wannan dai yana daga cikin shiryar da ubangiji subhanahu wataala ya musu don haka musiba duk wata musiba da za ta same su ba za ta girgiza su ba musiba ba za ta girgiza su ba domin suna da shiriya shiriyar nan ta dora su akan tafarki madaidaici har suka fahimci menene Allah subhanahu wataala yake nufi da jarraban bawansa sun san cewa rayuwa ba za ta taba zama haka nan babu wani abu na jarraba ba ubangiji subhanahu wataala ya halicci dan adam a cikin jarraba wana bulukum bil khair bi sharri wal khair fitna insha Allah ce muna jarrabar ku za mu jarrabe ku da alkhairi za mu jarrabe ku da sharri saboda duk wani abin da bawa yake ciki jarraba ce a cikin jarraba yake don haka sun san wannan tunda suka san wannan ba za su yi itirazi ga ubangiji ba ce ya ubangiji dan menene kai mana kaza ba za su yi wannan ba abinda zai iya kai su ma ga kafirci kamar yadda wasu idan wata musiba ta same su wannan musiba sai ta ja su har su koma ga kafirci ko su kai ga fadawa Allah subhanahu wataala abinda bai dace a fada masa ba ko su rika ma shakkar musuluncin da suke tare da shi anya ma addini da suka rike gaskiya ne ce da a ce abin nan da muke kai gaskiya ne to ai da abinda ya same mu ba bai same mu ba tunda har wannan abin ya ta samu Allah ya kyale akai mana kaza to wanda yana nuna akwai shakka cikin al'amarin nan namu to kaga rashin hakurin ko rashin shiriyar ya kai su ga yiwa Allah subhanahu wataala ya kai su ga kafircewa Allah subhanahu wataala ko ya kai su ga shakkar abin da suke kai kamar yadda Allah subhanahu wataala ya yake gaya mana mutanen annabi Musa alaihi salam addinin bai ratsa cikin su ba Allah subhanahu wataala yake cewa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'a idan wani abu ya same su mara dadi wata musiba ta same su sai su yi tambayi da annabi Musa alaihi salam ce uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana da tan ana cutar mu to gashi yanzu bayan ka zo ma an cigaba da cutar mu ma'ana me amfanin zuwan naka mu zuwan naka bai tsina mana komai ba kafin ka zo an cuce mu bayan kuma ka zo an cigaba da cutar mu to shine duk wani abu da ya same su mai muni ya tayyaru bi Musa wa babba sai su yi camfi annabi Musa da waɗanda suke tare da shi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya gaya mana halin munafikai wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadha min indik in tusibhum hasanatun yaqulu hadha min indillah hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik qul kullu min indillah fama li ha'ula'i qawmin la yakaduna yafqahuna haditha Allah yake faɗa mana halin munafikai idan wata musiba ta same su idan wani abu mai dadi mai kyau ya same su sai hadhihi min indillah ce wannan daga Allah ne wannan Allah ne ga dama ya ba mu wai tusibhum sayyi'a amma idan wani abu ne mummuna ya same su yaqulu hadhihi min indik ce wannan daga wajenka ne duk kai ka jawo mana to kaga wannan dabi'a ce ta wanda baya hakuri yayin da wani abu ya same shi mara dadi saboda ka rashin hakurin nan nasa yakan iya kai shi ga kafirci ya kai shi ga irin wannan yanayi Ubangiji subhanahu wataala yakan saukarwa da bayinsa wani abu na jarraba ko dai saboda asbab duniyawiya wato wasu abubuwa na rayuwar duniya waɗanda sukan haifar da irin waɗannan musibu Ubangiji subhanahu wataala yakan yi haka domin wannan musibar ta zama hukuma ga waɗannan da suka yi kuskura awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum innama ala kulli shay'in qadir ce yayin da wata musiba ta same ku da can Allah subhanahu wataala ya sa kun samu ganima kun ci riba ta yaki kun samu ganima ninkin ba ninkin qultum anna hadha sukur ka tambaya ta yaya haka me ya faru ne ta ina wannan abu ya same mu Allah ce qul ka ce huwa min indi anfusikum daga wajen ku ne ku kuka jawo kan ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik haka ubangiji subhanahu wataala na iya jarrabar bayan sa da wata musiba saboda wani sabab saboda wani dalili da ya faru a cikin rayuwar su ubangiji ya jarrabe su yayi musu haka saboda ya rage musu nauyin uba a lahira subhanahu wataala nauyin uba a lahira ubangiji ya samun ya haifan musu da wata abu na musiba a duniya dan wannan ya zama musu kafara daga abinda zai same su a ranar gobe kiyama ko kuma ubangiji ya saukar musu da wannan musiba ba dan sun yi wa Allah wani abu ba ba dan kai laifi ba amma Allah subhanahu wataala ya saukar maka da wani abu na jarraba ba dan kuma dan ya daukaka darajarka ya daukaka sha'aninka ka ƙara samun kamala da ɗaukaka a gurin Allah subhanahu wataala saboda ka ba wai kowace musiba bace in ta samu mutum take nuna cewa yayi wa Allah laifi inda haka ne to da babu wata musibar da za ta samu annabawa amma ai musiba ta samu annabawa kuma wannan bai kasance saboda sun yi wa Allah wasu laifuffuka ba har ya jaza musu wannan musibar a'a saboda darajar su da martabar su ta ƙara ƙaruwa kamar yadda za mu yi bayani a nan gaba don haka ubangiji subhanahu wataala yana iya sanya bawansa bayan ya saukar masa da wannan musulmi kuma ya bashi gabdakatar ya gane hikimar ubangiji subhanahu wataala cikin wannan abin da ya same shi sai kuma ya koma ga Allah subhanahu wataala ya maida al'amarinsa ga Allah ya haƙuri sai kuma ubangiji subhanahu wataala bayan ɗaukaka darajarsa da zai yi da faruwar musibar gare shi sannan kuma ya ƙara masa wata martaba saboda haƙurin kuma da zai wato kaga ya samu riba biyu kenan ribar abinda ya same shi dinnan na musiba dan ubangiji ka ɗaukaka darajarsa yayin da ya haƙuri kuma ubangiji subhanahu wataala ya bashi lada da masu haƙuri kuma wannan ayar tana nuna cewa marasa hakuri kamar yadda masu hakuri aka ce ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun, to wannan gabar ko wannan ayar tana nuna marasa hakuri su kuma za sun cancanci aka sun wadannan sifofi. Idan mai hakuri an ce alaihim salawatu min rabbihim, suna da yabo bayan yabo da Ubangiji zai ta musu saboda hakurin su, kaga mara hakuri kenan zai gamu da zargi da suka daga Ubangijin sa, aka sun wannan. Sannan wa rahma, wanda za su samu rahama shi kuma zai gamu da mai kenan, zai gamu da ukuba, zai gamu da ukuba ta Ubangijin sa. Sannan wa ulaika humul muhtadun, waɗannan su ne shiryayyu, kaga mara hakuri kuma zai kasance batacce kenan, batacce wanda ya hasara. To ka hada waɗannan mutane guda biyu, da wanda ya hakuri da wanda bai hakuri ba, ka duba bambanci da ke tsakaninsu, ɗauki sifofin wannan, ɗauki sifofin wannan, ka ga irin girman bambancin da ke tsakaninsu, abinda wannan ya ɗauka wannan ya ɗau akasinsa, wannan ya ɗau haske wannan ya ɗau duhu, wannan ya ɗau fari wannan ya ɗau baki, wannan ya ɗau sanyi wannan ya ɗau ƙuna, wato akasi tamaman na abinda wannan zai ɗauka wannan shi zai ɗauka. To ko wannan kadai ai ya isa ya sanya mutum ya ainihin kwantar da hankalinsa, yayin da wani abu na jarraba zai faru gare shi ya nitsu ya kwantar da hankalinsa don ya samu kansa cikin wannan tawaga, wanda har Allah da kansa ya ce a yi musu albishir wa bashiris sabiri. Wannan kadai ya isa ya sa shi ya yi wannan, saboda mai, saboda yana gudun, zai yi gudun cewa idan ya ƙi yin haƙurin da mai da al'amarinsa ga Allah, to akasin wannan abin kuma shi zai biyo baya. To kaga ga musiba wannan rakin nashi da rashin haƙurin da fushin ba zai canza wannan musiba, zai ɗauke masa musiba ko baya ga wannan, har ila yau Ubangiji subhanahu wataala ya yi ainihin ya soke shi ya zarge shi, sannan kuma ya tanadar masa da wata uquba, sannan kuma ga bata da yake ciki. Kaga wannan shine a hashafal wasu akila, an baka abu mara kyau kuma an baka mummunan awo, gashi ba kyau abin kuma, sannan awon shi ma aka zo aka yi kwange a cikinsa. To idan ka fahimci wannan sai ka fahimci cewa akwai babban lada ga waɗanda suke haƙuri, kuma ka fahimci cewa marar haƙuri zai samu kishiyar wannan abu da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa. Ka duba a cikin ayar Allah subhanahu wata'ala sai ya ce wa bashiris sabiri, aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ka yi musu albishir, ka yi wa masu haƙuri albishir. Allah subhanahu wa ta'ala yana yin albishir din da kansa, amma kuma sai ya jingina yin albishir din ga annabi sallallahu alaihi wasallam, ce ka yi musu albishir don mu bayi mu fahimci cewa muna da buƙatuwa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin dillamarinmu, muna da buƙatuwa zuwa gare shi, saboda haka, saboda alkhairan da za su biyo ta hannunsa. Yayin da mutum ya kawo maka albishir ba za ka manta da shi ba, duk mutumin da zai ɗauko albishir ya kawo maka, to duk sanda ka tuna abin farin ciki shi za ka fara tunawa. To saboda haka kaga a ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne mai mana albishir, to duk sanda muka tuna wannan farin ciki na wannan wato garabasa da Ubangiji subhanahu wataala yake zantar da mu ita, to za mu tuna annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne wasiɗa, shi ne sababi Ubangiji subhanahu wataala ta hannunsa ya mana wannan albishir. Saboda haka a dunkule za mu ga Ubangiji subhanahu wataala ya yi wa masu haƙuri wato alkawarin abubuwa guda uku, wanda dukkaninsu kowannensu ya fi duniya da abin da yake cikinta, ballantana abin da ya rasa ya fi duniya da abin da yake cikinta. Salawatuhu ta'ala, Ubangiji ya yabe ka ya yi maka jinjina a wajen mala'iku, babu shakka wannan ya fi duk abin da zai ballaka maka a duniya, ya yi maka rahama, rahamarsa ta fi komai da za ka samu a duniya. Sannan abu na uku, ya keɓance ka ya ce wa ula'ika humul muhtadun, waɗannan su ne shiryayyu, ya yi maka wannan shaida ya sa ka cikin wannan tawaga. To kaga babu shakka waɗannan abubuwa guda uku kowanne khairun minad dunya wa ma fiha, Ubangiji ya yi alkawarin waɗannan. Akwai hadisi da ya zo na annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda yake la gaya mana ladan wanda zai faɗi wannan kalma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yayin da wani abu ya same shi mara dadi, shine abinda Imam Muslim ya fitar da hadisin Ummu Salama da take cewa ta ji Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ma min muslimin tusibuhu musibatu fa yaqulu ma amarahu Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafahu Allah illa akhlafa Allah lahu khairan minha. Qalat falamma mata Abu Salama qultu ayyul muslimin khairun min Abi Salama. Ummu Salama take cewa naji Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa babu wani musulmi da wata musiba za ta same shi sannan ya faɗi abinda Allah ya umarce shi ya faɗa, yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sannan yace Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah ka bani lada cikin musibar nan tawa, wa akhlif li khairan minha kuma ka maye min gurbinta da abin da ya fita alkhairi illa akhlafa Allah lahu khairan minha, annabi yace sai Allah ya baye masa gurbin da mafi alkhairin abin da ya rasa. To Ummu Salama tace lamma mata Abu Salama, lokacin da Abu Salama mijinta ya rasu sai ta faɗi wannan magana. To amma sai take cewa wa ayyul muslimina khairun min Abi Salama, cikin musulmi wane ne yafi Abu Salama? Awwalu baitin hajara ila rasulillah, yana daga cikin gidajen farko da suka yi hijira zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. To wane mutum ne Allah zai bani a matsayin miji da yafi wannan Abu Salama? To tace amma duk da haka tunda manzon Allah ya faɗa sai na faɗa. Tace fa akhlafa Allah li rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai Allah ya maye min gurbin sa da manzansa sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika mata Hatib ibn Abi Balta, yace ya je ya nemi aurenta, ya nema masa aurenta. Tace ya rasulullah inna li bintan wa ana ghayur, ina da ƴa yarinya karama da yake shayarwa sannan kuma ga ni mace ce mai kishi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace amma ibnatuha fa nad'u Allah an yughniha anha, yatta za mu roki Allah ya wadatar da ita ga barinta, ma'ana Allah subhanahu wataala zai sa mata abin da ta wadato. Wa ad'u Allah an yuzhiba bil ghayra wa an yadhhaba bil ghayra, kuma zan roki Allah kishin na ta tafi. Shi yasa cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam Ummu Salama ba ta da kishi, ba ta kishi da kowa. Allah subhanahu wataala ya tafiyar mata da wannan. To wannan daga cikin tagomashi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata ga wanda zai furta wannan kalmar yayin da wani abu na musiba ta same shi. Amma kamar yadda muka faɗa, dukkan wata addu'a da bawa zai yi ana son ya kasance tun daga zuciya, shi yasa ake so ka fahimci ma'anonin abin da kake roƙon Allah da shi, saboda ya kasance bakin abin da kake furtawa da bakinka yana tafiya daidai da abin da zuciyarka take sakawa. Kai ya zama da bakinka yana furta wasu kalmomi amma zuciyarka kuma tana kunshe da wasu abubuwa daban, to sai kaga an yi tayi amma ana samun hannun riga, kana addu'ar amma kuma abubuwan da ake yin albishir da su ake alkawaranta su kai baka gani, kuma daga baya ka zo ka ce kai kayi baka gani ba, kana nita, wanda kuma akwai matsalar daga cikin zuciyarka. Wal huwa min inda anfusikum, kamar yadda Allah ya faɗa. Saboda haka inna Allah la yukhliful mi'ad, a saka abin a zuciya. Kuma wannan mayar da mafi alkhairi din kanka dauka wai a duniya ne kawai, sai a duniya ta rayuwa a duniyan a mayar maka da mafi alkhairi din, kaga alkhairi din ninkin ba ninkin, tana yiwa kuma ubangiji ya tada dan maka shi a lahira, wanda in aka baka shi a duniya ka cinye wata kila baka yi wasu ayyukan kuma da za su samu maka da irin wani abu da za ka yi bore shi a lahira ba. To sai ubangiji subhanahu wataala ya baka tada dun wannan ya baka zubi da shi a cikin asusunka na lahira, saboda ka ga dai baka yi asara ba, sai dai tunda ba gani kai ba wata kila za ka ji cewa shuru. To wannan magana shuru din shi zai sa kai samu Allah din ya ce ya ma fasa, to tunda baka yarda da shi ba yayi alkawarin zai maka. To ko ka gani a nan duniya ko baka gani ba ka dauka ya zai maka din, to shi ne sai ya aje maka. Amma in kana zargin cewa ko bai maka ba, to sai ya ki maka kuma a ga ya za ka yi, ko akwai yadda mutum zai yi in Allah ya ki ba ya zuba. Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala yake cewa wannan kalmar tana daga cikin mafi wato girman kalmomi wato da bawa zai wato warkar da wani abu na musiba da zai same shi. Warakar musiba ana samun ta daga wannan kalma, tana daga cikin kalmomin da suka fi amfani, su kuma amfanin su ko dai ka ganshi ajilan aw ajilan, ko nan take ko kuma ba da jumawa ba, ko nan gaba. Malai ce saboda ita wannan gabar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta kunshi wasu rukunai guda biyu manyan biyu. Idan bawa ya fahimce su fahimta ta hakika, to za su lallashi zuciyarsa, za su sa wannan musibar da take ta auka masa ta zama ba komai ba a gurinsa. Ya ce na farko bawa ya san cewa da shi da iyalansa da dukiyarsa dukan su mulki ne na Allah subhanahu wataala, hakikata gaba ɗayan su shi da su da kai da kaya duk mallaka wuya ake cewa, to gaba ɗaya da shi da iyalansa da duk abin da ya mallaka na Allah ne. Shi Ubangiji subhanahu wataala ya bashi wannan abin da ya bashi, aro ne ya bashi, ariya ce. To idan aka baka aro mai abin da yazo karɓi kayansa, sai ka koma kana ta damuwa, kana ta bakin ciki, kana ta fushi, aro ne kuma ya karɓi kayansa, to ka fara jin wannan, ka fahimci wannan daga cikin wannan kalma. Kuma ka sani da babu kai, abinda aka baka da babu shi, saboda haka akwai wani babu kafin ka samu abu, kai ma kafin ka same ka, kuma akwai wata babu a can gaba, tunda abin nan dai ba zai dawoma ba, kamar yadda kai ba dawoma za ka yi ba. To idan har haka ne, menene na damuwa dan an karɓi kayan aro a wajenka? Kaga ya kamata ka sa wannan a cikin tunaninka, sannan ka tuna cewa wannan abin ba kai ka samar da shi daga babu ba, ba yin ka bane, ba gwanin takka bace, ba iyawarka bace. Ubangiji subhanahu wataala shi ya ga dama ya samar da wannan abu, kuma da ya samar da wannan abin shi yake tsare shi daga abin da zai lalata shi ko ya cutar da shi, ba kai kake tsare abin ba, Ubangiji shi ke tsarensa. Saboda haka kaga ashe in ya ga dama zai iya karɓar kayansa, tunda shi ya yi shi kuma mulkinsa ne, kai mulkin da ya baka ba na hakika ba ne, shi ne yake da mulki na hakika na wannan abu. Kuma ka sa a ranka cewa, ka fahimci cewa dukkan wani tasarrufi da kake yi da wannan abin na hannunka tasarrufi ne na bawa da ake umarta ake hana, ake hanawa. Shi yasa gashi abin a hannunka ne, ai a hannunka yake, amma sai a ce an yarda kai kaza ba a yarda kai kaza ba. Allah ce na yarda kai kaza da kaza a dukiya ce, na yarda kai kaza da dukiyarka, bai yarda kai kaza ba. In ƴaƴa ne da yarda su yi maka biyayya a cikin abu kaza, a cikin abu kaza bai yarda su yi maka biyayya. Shi yake umartar kai ya hana ka cikin wannan abu. To tun daga nan zaka fahimci, to ashe abin nan fa ba ni ne mai shi ba a gaske, da gaske da gaske akwai mai shi. Don haka duk randa ko mai shi waiwayi kayansa, to ai bai kamata kuma kai fushi ba. Wani abu na farko kenan shine inna lillahi din, waɗannan abubuwa duk ka fahimce su daga wannan kalmar inna lillahi ko daga wannan gabar. Sannan abu na biyu ko rukuni na biyu, bawa ya san cewa makomarsa zuwa ga Allah ne, wanda shine majibincin al'amarinsa na gaskiya, babu makawa ko ya so sai ya bar duniya, sai ya bar ta bayan bayansa ko baya so, sai ya je wa Allah subhanahu wataala shi kadai, kamar yadda ya halicce shi kadai. Wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum, haka za ku zo mana kowa shi kadai kamar yadda muka halicce ku karan farko, kuma duk abin da muka ba ku can kun baro shi a baya, duk abin da zaka tara, duk abin da zaka tinkaho da shi, da zarar ka mutu ka bar shi kenan. Saboda haka kai kadai zaka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala, ka koma bila ahlin wala malin wala ashira, koma ba iyali ba dukiya babu dangi, sai da walakin bil hasanati was sayyiat, da kyawawan ayyukan da kai ko munanan ayyuka da mutum yayi. To idan ya kasance wannan shine farkon dan adam, kuma wannan shine karshen sa, to yaya za a yi dan wani abu ya same shi na farin ciki har ya tsaya yana fariya, ko wani abu ya same shi na bakin ciki har ya tsaya yana fushi yana raki, matukar dai ya san haka farkonsa yake kuma ya san haka ƙarshensa yake. Shi ne Imam Ibn Qayyim yake cewa da zarar bawa ya kasance ya fahimci waɗannan ma'anoni daga kalmar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, to ya samu mafi ƙarfin abinda zai magance masa, wato maganin da yake kowane ƙarfi wanda zai magance masa musiba da za ta same shi. Isuddin Ibn Abdussalam yana da wani wata risala da ya yi, ya yi magana a kan fawa'ilul mihan wa razaya, wato inda ya yi magana a kan jarraba da Ubangiji ke wa bayinsa, ko dai jarraba ta bai ɗaya ko jarraba ta ɗaiɗaiku, to akwai wasu fa'idoji a ciki, akwai wasu fa'idoji da wanda yake mumini zai hararo su kuma zai hango su. Ya ce na farko ma'rifatu isin rububiyyati wa qahriha, za ka fahimci cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fi ƙarfinka, ya fi ƙarfin kowa, saboda haka shi yake yin abinda ya ga dama ba abinda mutane suke so suka ga dama ba, kuma yana yin abinda ba a iya ce masa dan me yayi, la yus'alu amma yaf'al wa huwa yus'alu. To faruwar wani abu mara daɗi cikin al'umma ko kan wani mutum guda ɗaya za ta tuna masa da izzur rububiyya, za ta tuna masa da cewa Ubangiji wa huwa al-qahiru fawqa ibadi, ya fi ƙarfin kowa cikin bayansa, shi yake yin yadda ya ga dama, yake tankwara bayansa yadda yake so. Abu na biyu zai fahimci ma'rifatul ubudiyyati wa kasriha, ya fahimci ashe bawa din nan bawa ne, bawa din nan bai isa ba, don haka ka riƙa ka fahimci inda mutum yana ji da kansa ya manta da cewa akwai abin da yake sama da shi, shi ne Allah. To ran da wani abin da zai same shi na musiba a lokacin zai san lallai fa shi bawa ne, saboda haka sai ka ga wani ɗan abu a ido ƙanƙani amma ya dame shi, ya hana shi sakat, ya hana shi sakat, ɗan abu ne ɗan ƙanƙani. Yau aka ce abin nan ƙuda ya shige hancin mutum ya ki fita, kowannan kaɗai sai ya hana shi sakat, sai ya hana shi sakat. Yanzu sauro ɗaya yana yawo a kan ka sai hana ka sakewa, wani abu ɗan ƙanƙani sai ya zama jarraba ga bawa. Ubangiji yana da wani, don haka a lokacin bawa zai san cewa eh lalle shi bawa ne, wa khuliqal insanu dha'ifa, da shi lalle shi mai rauni ne. To faruwar musiba tana sa bawa ya fahimci wannan, shi yasa da zarar ta faru gare shi yake cewa inna lillahi ai nahnu lillahi abid, nahnu abidun lillah, mu lalle bayin Allah ne, mu lalle bayin Allah ne, kaga ta tuna masa shi bawan Allah ne. Sannan abu na uku za ta sa masa ikhlasi, domin zai rika roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa, zai fahimci ai wannan musibar babu mai yayata sai Allah, wa yamsaka Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu fa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din. Haka yayin da wata musiba ta faru to sai ta tuna wa mutane Allah, sai ka ci cewa ai addu'a, ai addu'a, sai ka ci a ga wa limamai su yi addu'a, a lokacin sai a dawo kuma gurin Allah yanzu ake neman yayin. Abu na hudu za ta sa ma mutum ina ba mai da al'amarinsa ga Allah, wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilayhi, Allah ce idan wani cuta ta samu dan adam sai ga yana roƙon Ubangijinsa, yana mai mai da al'amari gare shi. Ina ba wani mataki ne ko wani aiki ne daga cikin ayyukan zuciya wanda Ubangiji subhanahu wataala yake ɗaukaka darajar mutum da ita, a dalilin faruwar wani abu mara daɗi gare shi ya mayar da shi ya zama mai ina ba, ya zama munib. Abu na biyar at-tadarru wa du'a, zai dawo ya kaskantar da kansa gaban Allah subhanahu wataala, yayi ta addu'a ba ji ba gani, wa idza massal insana dhurru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima, Allah ce idan cuta ko wani abu mara daɗi ya samu dan adam sai ga yana ta addu'a a tsaye a zaune a kwance a duk halin da yake cikin addu'a yake. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. يعني لو أنا أبي أسامي أتيكو نتاشن هم كليسي كمان تدعى بأنك تكرا تاني كوم شركيني ما صبا وتروانا الله سنة لما أقولن الله يعني مصيبة تي مصيبة سيسوات أن دم شركا سيداو أبن شركا كما دي سيسوات أن دي سيسوداو الله سبحانه وتعالى. تو المصيبة مصيبة هو المحنة تنا سباوة yayi wannan tazarrui da addu'a zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala. Haka nan abu na shida, at sa masa juriya. Idan yayi juriya yayi hakuri kuma to ya kai ya samu ko wani matsayi a gurin Allah. Matsayin da Allah subhanahu wata'ala ya rika sifanta wasu annabawansa da shi. Inda Ibrahim la awwahun halim. Allah ce lalle annabi Ibrahim mai yawan ambaton Allah ne kuma mai juriya. Inna nubashshiruka kufa basharnahu bi ghulamin halim. Kaga ashe mutum ya zama mai hilm, wani abu ne da Allah yake so. Yayin da aka jarrabe shi da wata mujarraba yayi juriya, to ya taka wannan mataki. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana gaya wa Abdul Qais wanda ya zo cikin wafdu Abdul Qais, ya ce inna fika la khaslatayn yuhibbuhuma Allah wa rasuluhu. Kana da wasu dabi'u guda biyu da Allah yake son su da manzansa. Yace kana da al'anat, wato bin abu sannu sannu, baka da garaji. Allah yana son wannan, manzon Allah yana son wannan, sannan kana da juliya, wannan Allah yana son sa, manzon sallallahu alaihi wasallam yana son sa. Sannan abu na bakwai, idan wani ne ya yi masa abin nan mara daɗi, zai iya yi masa afuwa, nan ma sai ya taki wani mataki kuma babba a wurin Ubangiji subhanahu wata'ala. A dalilin an masa abu mara daɗi kuma ya yi afuwa akan wannan. فمن عفا واصلح فاجره على الله. لكن duk wanda ya afuwa kuma ya gyara, to yazo Allah ya bashi ladan sa. Wato kamar a ce ka je ka karbi haƙƙinka da kanka, wanda za'u sayyi'atin sayyi'atun mithl, ka je ka karba an halatta maka amma daidai yadda aka yi maka. Amma in ka yafe ka yi haƙuri, to ka zo ni an ji Allah, ka zo ni in biya ka. To kaga babu sakarci da zai fi ka ce kai Allah ka bar ni in nema da kaina. Sannan haƙuri, idan ya yi haƙuri shi ma zai samu wancan tagomashi da muka ambata, inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Sannan ya samu soyayya ta Ubangiji, wallahu yuhibbu as-sabirin, ce Allah yana son masu haƙuri. Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar da Imam al-Bukhari ya ruwaito, yana cewa wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr. Babu wani abin da aka bawa bawa kyautar sa mafi alkhairi kuma mafi yalwa irin haƙuri. In Allah subhanahu wata'ala ya baya mutum haƙuri, to ya bashi wani abu mafi alkhairi. Sannan abu na tara, wanda shine ba kowa yake iya yin sa ba, kuma yana daga cikin fawa'idul bihan, kamar yadda Izzuddin ibn Abdussalam yake faɗa, shine al-farahu biha. Alfarahu biha, mutum ya yi farin ciki musiba ta same shi. Allah ya sani ba za mu iya ba, ni dai ba zan iya ba. To amma wannan wani mataki ne babba, mataki ne babba wanda annabawa suka taka shi. Akwai hadisi a cikin Musnad Imam Ahmad Albani ya sahaha shi daga Abu Sa'id al-Khudri, yake cewa wani mutum ya zo duba Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da lafiya, sai ya dora hannunsa akan Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana dora hannunsa yaji zafi rau a jikin kuma yake salam, sai sauri ya dauke shi, ce wallahi ma utiqu an adaa yadayya alayka min shiddati hummak. Ya Rasulullah, ba zai iya dora hannuna akan ka ba saboda tsananin zafin jikinka, rabin zazzabi na jikinka. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma'shara al-anbiya yudha'afu lana al-bala kama yudha'afu lana al-ajr. Allah, mu dandazan annabawa ana dinninka mana bala'i, wato jarraba, kamar yadda ake dinninka mana lada. In kana an-nabiyyu min al-anbiya yubtala bil qummal hatta yaqtulahu, ci akan jarrabi wani annabi daga cikin annabawa da kwarkwata a jikinsa hatta kashe shi. Wa in kana an-nabiyyu min al-anbiya la yubtala bil faqr hatta ya'khudha al-aba'ata fayajuruha, ci kuma akan jarrabi wani annabi da talauci har ya zama ya dauki gwado ko wani mayafi ya fasa tsakiyarsa, ya yi wato irin ya bude tsakiyarsa ya sa kamar riga saboda ba shi da abin da zai sitara da shi. to sai annabi yace wa in kanu da yafrahuna bil bala'i kama yafrahuna bil raha yace to amma duk da haka sun kasance suna farin ciki da bala'in da yake samu su kamar yadda suke farin ciki da yalwa to kaga wannan shi ma wani mataki ne da jarraba ita ke kai mutum ga wannan mataki Abdullahi dan Mas'ud yana cewa habbazal makruhani al-maut wal faqr ci ba dalla da abubuwa biyu da ba a san su mutuwa da talauci shi yana cewa ma dalla abu na goma shine godiya wato mutum yayi wa Allah godiya bisa ga abin da ya same shi na musiba saboda amfanin nukan da ke karkashin ta kamar yadda mara lafiya yakan gode wa likitan da ya yanke masa wata gaba ta jikinsa ya zo aka ga gaban na sai aka datse da hannunsa ko kafarsa kuma da zai fita ya ce likita na gode ko ya hana shi cin kayan daɗi ce kakka ci jan nama kakka ci kwai kuma ya gama ce likita na gode abu ne ba daɗi amma kuma godiya yake saboda me saboda ya san amfanin abin da yake gaya masa yace abu na 11 shine yadda musiba take kankare mutum take wanke shi daga zanubansa da wanke shi face ya fito duk babu wani laifi tare da shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisin Abu Huraira Imam Bukhari da Muslim suka rawaito la yusibu al-mu'mina wasabun wala nasabun hatta al-haml yahummuhu wa shawkatu yushakuha illa kuffira bihi min sayyiati nabi yace babu wata musiba da za ta samu mu'mini ko wata wahala ko wani wato wani bakin ciki yace hatta damuwa da za ta same shi ko kuma wata kaya da zai taka sai ubangiji subhanahu wataala ya kankare masa laifukansa da wannan to kaga wannan ita ma fa'ida ce abu na 12 yace rahmatu ahlil bala'i wa musa'adatuhum ala balwahum wanda ya shiga bala'i yake cikin dakuruwa to za ka mutane kuma na tausaya masa ana tunanin ya za a ta wato taimaka masa ita ma wannan wata rahama ce wata fa'ida ce da take cikin wannan abu na 13 shine yayin da musiba ta samu mutum ta rashin lafiya misali anan zai gane amfanin lafiya saboda haka yayin da wani abu ya same shi mara daɗi to zai gane ni'imar da yake ciki a shi tana da daɗi wa bi zaddiha tatamayyazu al-ashya'u ba ka gane amfanin abu sai ka rasa shi dan kake gane darajar sa abu na 14 shine abinda Allah subhanahu wataala ya tanadarwa wanda zai shiga cikin irin wannan bala'i na sakamako mai girma a ranar gobe kiyama wanda shi ya san adadin sa sannan abu na 5 a na 15 a cikin musibar tana yiwuwa akwai alkhairai mai yawa wanda shi bai sani ba fa asa an takrahu shay'an wa yaj'alullahu fihi khairan katira allati tana yiwuwa ku ki abu ubangiji subhanahu wataala ya sanya alkhairi ba alkhairi dai ba bi ba khairan katira alkhairi mai yawa a cikin sa saboda akwai abinda za ku ki wa sa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa ku ki abu kuma alhalin wannan abu alkhairi ne gare ku ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم ابن ده يسامونا على عائشه رضي الله تعالى عنها لقاجن da akai mata da yarfan da akai mata karshe alkhairi ya zaban mata kamar yadda Allah ya faɗa cikakku yi damu ku dauka sharri ne alkhairi ne karshe ba gashi Allah ya saukar da ayoyi ɗaya ɗaya ba da har 16 ba ana karantawa na wanki suna na Aisha akwai wanda isa yanzu ya fito ya tuhumi na Aisha ba mu kafirta shi ba saboda me saboda karara ya kare ta alqur'ani ya wanke ta saboda ka kaga wannan rama tace ita ba taba zaton ma aya za a saukar ba ko aya ɗaya ba ta yi tunanin za a saukar ba tace ita abinda ta rika tunani ko annabi ya yi mafarki ya yi mafarki ya gani a cikin mafarki a gaya masa cewa matan nan ta kaba abinda ta yi ƙarya ake mata Allah ya nuna masa a mafarki amma ba taɓa san cewa sakanas dan ita Allah zai taso da mala'ika jibrilu daga sabbin kisa bai sabbin ayoyi 16 dan auki to shi yasa yace la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun kaduba yace kaduba sara lokacin da wannan wato azzalimin sarki na masar da ya kwace ta daga hannun wato ya kwace ta daga hannun annabi ibrahim alaihi salam a ƙarshe wannan musibar kwace ta din a cikin kunshin wannan jarrabar da Allah ya yi wa annabi ibrahim aka samu hajar daga nan aka samu danta annabi isma'il alaihi salam wanda shi kuma daga zuriya annabi isma'il ne khatamun nabiyyi ne fito ka duba irin wannan girman alkhairi wanda in ka bi diddigin sa zaka ga ya tiki zuwa ga wata jarraba da Allah ya yi wa annabi ibrahim saboda haka wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum sannan abu na 16 yace wato musiba takan rage wa mutum jiji da kai da girman kai wato wani lokaci ubangiji yakan jarrabi mutum da wani abu saboda inda ya bashi akasin sa sai ya bace to a bashi a cikin yanayin da yake shi zai zama masa ni'ima shi zai zo masa rahama yace yanzu da a ce wannan wanda ya jayayya da annabi ibrahim alaihi salam wanda ruwayu suke cewa da maruz da a ce wannan mutum bebe ne makaho ne kurma ne gurugu ne kana jin har zai yi takama ya ce zai yi rigima da annabi ibrahim ta kansa zai yi amma Allah ya gaya mana cewa ya yi jayayya da annabi ibrahim dan me an atahu Allahul mulk lam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbi an atahu Allahul mulk kaga me ya jawo yake wannan rigima da annabi ibrahim akan Allah ubangijinsa dan ya samu mulki yasa Allah subhanahu wataala ce innal insana la yatgha an ra'ahu sana wannan wadatuwar da ya samu da wadatar shi sa masa yake fadi yana fankama yana hura hanci haka nan da a ce fir'auna wani galabaitacce ne wani miskini ne wani makaho gurugu kutulu kana ka zai ce ana rabbukumul a'la zai ce ma alimtu lakum min ilahin so ne haka wani dan adam din ubangiji yana jarraba sa saboda gudun wato dan ya ta zama masa rahama ita jarraba da hana shi wani abin da watakila shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa law basata Allahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ardh da Allah ya shimfida arziki ga bayan sa kowa ya zama a bai arziki to da ba za a zauna lafiya ba don kowa ya ce aka taka zan taka sai taka shi ke nan sai a yi ta taki taki ba za a zauna lafiya to wannan yana daga ciki kaɗan daga cikin abinda Izzuddin Ibn Abdussalam cikin risalarsa ya ambata na fawaid da suke cikin jarraba ta ubangiji saboda haka komai da kaga ubangiji yayi akwai wata hikima ba haka kawai ubangiji yake yin abin sa ba hikima ba ta rayuwa ka santa ta rayuwa kuma ka san sananta babban abin da zaka mora shine ka mai da al'amarin ka ga Allah subhanahu wataala ka nema a wajen sa duk abin da kaga bai baka ba to akwai hikimar da sa bai baka ba in ya baka kuma akwai hikimar da sa ya baka Allah ka sa mu dace lokaci yayi da نقصكم وبنجي يا في منا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته